ake zuwa muku da ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamina da muryar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jan majalar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Faki tare da ni Amina Bahari Auna.
Ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma zamu magana ne akan gidan yara halinka. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Daga bisani kuma muna tafi da shirin kulama. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Bari mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar wanda a yau za ta gabatar mana da su.
Masararo barkanmu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. A wannan zauri namu na yau za muna tare ne da manyan baki. Muna tare da Professor Hawa Evelyn Yusuf wacce take darakta ce ta Gender Studies ke jami'ar a jihar Kaduna wato Kasu da kuma lauya kuma yar gwagwarmayar kare haƙƙin dan adam wato barista Bukola Ajao wanda za mu tattauna da su akan gyaran gidan maza ko in ce gyaran prison wato gidan maza ko kuma gidan gyaran halinka wuri ne da ake keɓancewa domin waɗanda suka yi laifi wanda ake so a horar da su saboda wani laifi da suka gabatar don su gyara halinsu ko kuma su zauna su biya abinda kotu ta ce shi ne haƙƙin zaman nasu. Amma tare nake da waɗannan mutane domin mu tattauna shi wannan prison ɗin ko in ce gidan maza da ake cewa gidan gyara halin naka ne ko kuwa dai yana nan dai a gidan da ake ce mai kawai gidan maza gidan banka shi. Bakina barka da zuwa na zauri. Barka kadai. To bari mu fara da lauya don magana gaskiya lauya shi ne na farko da idan an yanke shari'a yake da hannu a cikin tabbatar da cewa shi su suka ma tura mutumin ta hanyar hujjojin da suka bada aka tura shi mai laifin wanda aka tabbatar da cewa ba zargi yanzu ake yi ba yana da laifin an tura shi domin ya gyara halinsa a yanda dai a shari'ance ake tunanin gidan yana kawo wato gyaran hali. Barista bayan kun tura mutum kuna ganin daga su gyaran halin ake yi samu a wurin ko kuwa dai a kawai azabtarwa ne?
Bari dai in yi gyara a wurin mai kin ce baristoci ke tura mutane
a'a
abu muke tura mutane zuwa gidan yari ba kin san aikin barista shi dai barista yana nan a bangare biyu ne in dai wanda ya laifi barista zai iya tsaya bangaren wanda ake tuhuma shi da laifi ka tabbata cewa da ake shari'ar shin akwai wurin akwai lalle ai barista zai iya tsaya a bangaren nan kuma barista kuma zai iya tsaya a bangaren cewa shi ne ya kawo wannan kara a kotu zai isa da mai kara a bangaren nan akwai bangaren mai kara akwai kuma wanda ake karewa to kin gani wato shi alkali in dai har an kawo mai laifi a gaban shi in aka ba da shaida ta nan bangare nan aka yi kotu ya hukunci in suka da hukunci in dai hukuncin da aka ma mutum aka ce to za ka je gidan yari sati biyu ko kuma zai biya fine ko kuma haraki da tara na maybe 20,000 haka to shi alkali ne ya hukunci nan yanda zai za a kai shi gidan yari daga kotu ne za a tura shi gidan yari yanzu daga haka mu ba lawyer keke mai laifin gidan yari
ba. Kana kiyaye da yake son ni ke na
hawa. Amma yanzu gidan gyara da ana ce mishi gidan yari da yanzu an canza mai suna an ce gidan yara halikake
haka
wato mutum da yayi laifi shi ne kamata a ce an yi wasai da shi gaba da ba yayi laifi amma yanda zai san cewa yayi laifi inda yayi laifin da yayi ya kamata a yi mishi hukunci ai zai je gidan yara halikake kamar a ce wata da haka a wurin nan shi ne zai koyi hankali
Yeah. za a cika burin dalilin da yasa aka gina wannan gidan matan daga farko. To tun da can din ba ba wai ba a yi wa'annan abubuwan ba, amma ta yaya ake yin su? Shin wa'anda ake ɗauka aiki a gurin nan sun san hakkin da aka ɗora a kansu? Shin kayan aikin da ya kamata a amfani da shi saboda hannun mutum ya gyaru, shin da can akwai su? In akwai su ana amfani da su, in ba a amfani da su to yanzu an zo daidai inda ake cewa ba dole ai amfani da kayan da aka tanada a wannan gurin saboda a gyara halayen masu shigowa gurin. Kin ga shi criminal justice system din mu, ko me ake cewa tsarin
hukunta masu laifi,
hukunta masu laifi na kasar nan yana zaune ne akan abu guda uku ko kuma kafofi guda uku. Kafa na farko shine yan sanda ko kuma mu ce security agents, daga nan ne sai ka je kotu inda ya shafi su barista Ajawu kenan, daga nan ne sai a kai wannan gurin correctional services. To yawanci abin da ya sa wannan gidan gyara halinka ya zama yanda ya zama shine sai ki ga mutum ya yi shekara uku yana jiran hukunci a waiting trial.
Shi ne ma tambayar ta gama na gaba da zanyi.
Yawwa,
a barista wani lokaci saboda irin abin da kuka fafata a cikin kotu da hujjojin da kuka kawo wanda wakilin alkali ya kasa tsayar da hankalinsa cewa ito sakin ba da beli ko kan ba da beli wani bukaci a tura mutum a ce a ajiye shi har sai zama na gaba. To ya taka daga zama na gaba wanda ya saci kaza. Wanda yin sace kaza da wanda balli rake da yin cirin wango eh ma ofishi je zuciya ce mun sace ba mu shi wango shi ma da shi bulin shi ba kan zaka yace amma ki san da su sai mu ce to wannan yaran da za a yi ya shafi har su wa'in da suka dade dama da wannan abin da aka manta da su sun hamma sun ma hakura a kuma sai yanzu ne wa'in da aka kawo yanzu sababbi shine wannan shi yaran zai dama kowa da suke nan da dan a cikin koma kafin a kawo wannan doka ko kuma ana gyara akwai wani abu da ana ce mishi prison visit ko wani yaran ci ana zuwa shi cije wato chief justice na state na kowane state zai je da su alkali alkali za a kawo fire na mutanen da ke gidan yari aha wane me yayi ne a duba ai ya kamata yanzu ma har yanzu yana jira shari'a za a nan take Thank you. mutum ya kai 1000 da wani abu hannun ka kenan an kusan ninkawa yanzu figure din ya ainihin figure din na original number din ya dan shige mu tsakanin 500 ne da 600 da wani abu to amma yanzu an samu fiye da haka din to kin gani dole za a ce gurin zama ya matsa musu tun da kan kenan to a lokacin nan za a iya samu cututtuka na tasowa saboda inda ya kamata mutum biyu su kwanta aka samu mutum hudu sun kwanta akwai wannan abin nan din jikin mutum da kuma ya yi wasa wani abu da zai iya shigar mu mutum to amma yawancin lokaci share guri gyara guri yana hannun waɗanda ke zaune gidan yaro to wato kuma gidan yaro halin su ne ya ake da responsibility su gyara inda suke zama akan fito da su za a ba su kayan aiki su tsintsiya ne mopa ne don su gyara to kin ga wani lokaci sai ki ga ana ci ba da labari a cikin gari ai gidan yarin nan ai inda suke kwance nan suke tashi nan suke abin nan to gaskiya yawancin lokaci ba gaskiya ba ne saboda ne dakin da aka sa ku akwai bayin da aka aje shi ne na ku inda gidan yari inda gidan gyara halin ka ne ba sel ba akwai bambancin gidan gyara halin ka
da kuma
wurin yan sanda da to nan wurin gidan gyara halin ka babu dakunan da babu bayi ya kamata ne su su dinga wankewa to in ba su wanke ba gaskiya za a ji a samu gurin yana zaune ko kuma mutane ne an riga an yi cunkus wannan ya matsu wancan ya matsu ɗakin da za a shiga ɗin kila guda ɗaya ne ba sai a jira ba a yi wani abu to kinga wannan laifi na masu zaman ne ba laifi ne na masu na gidan ba
to amma shi professor fancin abinci da za a ci ruwa mai kyau bane ba inganci ruwa wani wani lokaci ma su ɗaya ake samu
abin da ya faru shi ne da can an ce a sa mutum 50 a nan ko ba haka ba to sai aka ba da abincin mutum 50 sai aka sa mutum 150
wato kuma shi ce ba nan an yi na mutane 50
yawwa to kin ga dole ruwan miya da za a ba da kowa ya samu dole ruwa zai yi ruwa
to wannan yana nuna cewa dai a rajista ma dai wa'annan mutane 100 da aka rarraba su ne
take wani lokaci
Thank you. sai jikin shi ya ragu kika wanke shi sai ki sani shi idan kika sani kika tabbatar da ya sha iska sosai sai ki samu madambacin ki kika samu madambaci
cikin yin dambotan
iyan waye sai ki juye wannan tsakin shinkafa da ta tsane shi sai ki sa shi a kuta ta turara shi to idan ya gama turaruwa a gefe guda
sai ya faruwa koko
haka ba a yi faruwa haka nan ne yanda yake
shi ka san madambacin ake zuba ma ruwa
yake zuba ma ruwa kirene ne zai sa shi ya dawo ko a ci to idan wannan dambu shinkafa na ta inya da hu sai ta sauke ta ake gefe guda ga tattasai tarugu da albasa ya zama na albasan ta yana ya danji sosai ta jaje gashi sama sama ba wai sai ta jaje daga ya jaje ku sosai ne za a dinga ganin shi dai haka a cikin dambun nan
naka
eh to amma dai an san ta cikin zai fi kyau to idan ta jaje ta aje a gefe guda ga gidan miya ita ma ta jaje daga wannan gida nata amma kai ya laushi shi ma sai ta aje a gefe guda kifi ko hanta ko kuma nama da zuban fadi kifi ba duk zaka iya amfani da shi amma dai mafi alafi dan samu hantan ki ko kuma nama shi ma kin tafasa shi yanda ake yi dan samu shi dan hannu kin samu shi duk wani abu da zai kashe mishi karni sannan ki yanka shi kanana kanana shi ma ki aje shi a kifi guda dama shi wannan waken piece kin ga kwaye-kwayen shi ne ba sai an yi wani abu ba sai dai a wanke ki aje shi a kifi ai sai ne dan su za a gaba ɗaya zamu yi hadin dambu kana san ki makin wanke kin gyara kin yanka shi kanana kanana sai ki aje shi a gefe shi ma zogalan haka kin wanke shi kin aje shi gefe guda to yanzu zamu yi hadin dambun nan idan aka kawo wannan tsakin dambu da aka tarara shi da farko sai a samu mazubi haka babba sai ki juye sai ki dauko wannan jajjagen kayan miyan nan ki zuba ki dauko gidan miyan nan ki zuba ki dauko zogalan nan ki sa sai ki dauko wannan nama ko kuma hanta da kika tafasa kika yanka kanana kisa sai ki samu mai dandanan ki ki zuba shi ma kisa dan gishiri ka dan kina bukata amma ba kika bukata mai dandanan ya wadatar sai ki jin juya ki tsaya ki tabbata ki tsaftace hannun ki sannan ki juya shi gaba daya
ko kuma ka samu cokalin ka ba
yawa ka dinga juyawa da shi to idan kika gama kika tabbatar ko ina da ina wannan tsakina kina shinkafa ya samu wadannan hadin kayan miyan sannan sai ki kara sa ruwa a cikin wannan tukunyan zaki ki zuba shi a madambaci ki daura shi akan wuta
to zogalen shi ake sa
duk tare a lokacin muke sa zogalen
ai ina kasa ne kaman ka dauka
eh hakan zaki zuba zogalen shi ma shi ma kin san bai da wani karfi ana sa shi kawai ne dan yi steam din nan shi kenan zai da ku ba ma a san ai zogalen da ku sosai shi ma yanzu saboda kin ga yana kara lafiya a jiki sosai yawa to idan kika sauke wannan dambuna kika idan yake da kanki ma zaki ji yana kanshi eh idan tsakin ki ya nuna shi kenan kin ga madambin ki ga man gidan ki sa a gefe da man kin soya shi da albasa idan za a ci a dinga diba ana zuba man gidan nan
wato shi ba kaman yanda ake yin kuskus a dan barbata man gidan lokacin da ake kirarawa
sai ya sauka ake yin shi eh idan ya sauka sannan sai ki zuba man gidan ki duk komai da komai zaki hada shi ki sifi din nan da komai a ciki sai ta steaming shi kenan kin gama dambun shinkafan ki
ko za ka dan shi ko sai wasai
a so sai ma ko ai ba za ka so ka kije cin wannan dambu ba
to a sauraro kun ji abin da muke dauke da shi wannan makon da fatan za a gwada
saurare a nan ka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau insha Allah rana ita yau za mu ji ƙarshen wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji mun Yusuf musamman ma abokiyar aiki na da take tare gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown daidai ta mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna da garin Benin Washington DC nake sallama da ku jama'a a kasance lafiya
Yeah.